السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یو منا رانر اتبر اجرن جی گورت رمضان شکرہ تجبو جید تریو جا رسول دعوکو بائن جا انہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونجد رجینی جا اجرن جا اکو دورت وحضو شکرہ تجبو جید اجرن جیو نام جی گورت کراتو اولن زاویہ زاویہ شکری و مطامع لنی اکی نجد نباوہ تبونا منا چکین صورت شکرا آیا زامتاش آیا تبو مشاہتایا مالم تانی مطامع لنی شیدے جا پچی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يجي أبنجيجنك يا رسول الله أبنجيجن قواد قومي واندي تنتمشي بوتا شيشي كتاي فاتر السماوات shine ubangijin nan wanda ya kage halittar samai. Wato ba wai ya ga halittar samai a wani guri bane ya kwaifaya. A lokacin da yayi halittar samai babu samai irin su, sannan kuma bayan yayi nashi samai babu wani wanda zai iya yin wata sama. Wato fadir wanda ya kaji abu, wanda ya fara yin abu, wanda yake yayi abin ne ba wai ya kwaikwaya ba, shi ake kira fadir. Fadir samawati ubangiji wanda ya cancanci ibada ubangijinka. Fadir samawati shine makagin samai wal ardi da kasa, wato kasai kenan. Samai guda bakwai da kasai guda bakwai duk shi ya kage su, ba wai ya gani bane a gurin wani ya kwaikwaya. Sannan akwai halitta wacce take bata cikin sama bata cikin kasa, tana tsakanin sama da kasa ne, to shi ma duk shi ya yi su, shi ya halice su, shi ya mallake su bayansa ne. Saboda haka shi kadai za su bautawa. Fadir samawati wal ardi, wato nan Allah yana cewa annabi ne waɗanda suka ce suna da wani abun bauta bayan ni, to ko dai abubuwan da suke bauta din suna sama ne ko kuma abubuwan da suke bautawa suna ƙasa ne, to ba ma wai su ba, a'a samman ma da suke ciki da kasan da suke ciki duk ne na kage su. Saboda haka su me suka yi kenan. Fadir samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan, kuma ya halitta muku mata min anfusikum daga jikunanku daga kawunanku. domin abinda aka yi wa iyayenka kai aka yi wa shi yasa Allah ya fada a nan gurin yace yayi mana ya halitta mana wato yana nufin halittar Hawwa'u alaiha salam da Allah yayi daga hakarkarin Annabi Adam alaihi salam na hagu shine nan Allah yake nufi wato ya halitta mana mata daga sawunan mu mana ya halicci mace ga mahaifin mu Annabi Adam alaihi salam sayyidatina Hawwa'u alaiha salam saboda haka yayi mana kenan wato ya halicci mata daga jikunan mu me yasa yake daga jikunan mu domin daga jikin mahaifin mu ne saboda haka ya zama daga jikin ƴaƴansa gaba daya yana nufin halittar sayyidatina Hawwa'u alaiha salam wato nan ubangiji yana gaya wa dan adam asalin shi in kana bautawa wani abu wanda ba ni ba inji Allah to ga yadda nayi ka mutum ne namiji na halicce shi sannan sai na halicci matarsa daga haƙarƙarinsa na hagu sayyidatina Hawwa'u alaiha salam to daga su biyun nan ne kuka watsufa wato ana gaya wa dan adam asalinsa ja wa min al'anami azwajan nan an shafe wata magana domin a takaita magana wato waja'ala min al'anami azwajan lakum sai aka shafe ja'ala din da lakum anan tunda an kawo ladafi yana nuna cewa an yi adafi akan abin da aka faɗa a baya wa min al'anami azwajan kuma ya halitta muku azwajan nau'o'i wato namiji da mace min al'anami daga dabbobin nan na ni'ima nan bayan an gama gayawa mutum yadda aka yi shi to kuma yanzu ana gaya mishi wasu abubuwa da yake amfana wanda ubangiji ya yi su ne domin amfanin dan adam din to idan baka bautawa Allah abubuwan da kake bautawa me suka yi shi ubangiji shi ya kowa ya komai amma duk wani wanda yake bautawa wanda ba Allah ba to zaka ga cewa shi ba abin da ya iya yi ba abin da ya iya yi kuma ba abin da zai iya yi wa min al'anami azwajan mun halitta muku wato nau'o'i na dabbobin ni'ima me ake nufi da dabbobin ni'ima wato dabbobin nan guda takwas raƙumi raƙuma saniya tinkiya rago bunsuru akuya wayannan dabbobi nau'i takwas din nan da na faɗa zaka ga mace da namiji mace da namiji ubangiji yana gaya mana cewa yana daga cikin ikonsa yana daga cikin abin da yake nuna cewa akwai shi yana daga cikin abin da yake nuna cewa lallai ya zama wajibi a bautawa Allah bayan ya halice mu ya kuma yi mana dabbobi domin amfanin mu daga ciki ga shugabannin dabbobin nan wayannan dabbobi da na faɗa guda takwas babu dabbobi masu darajarsu da su ake su ne kawai ake wa zakka sannan daga cikin su ne kawai ake wa mutum aqiqa da su babu yadda za a yi misali ko da tsawi su ya fi bunsuru misali tsada sai a ce to ba za a yi wa wannan yaro ko yarinya aqiqa da tsawi su a idan aka yi ba a yi aqiqa ba dole sai a cikin wayannan dabbobi guda takwas sannan kuma wayannan dabbobi guda takwas da su ne ake yin hadaya a gurin aikin haji ko hadaya ta dole ko kuma hadaya ta mustahabi da wayannan dabbobin ake yi to ubangiji yana gaya mana yana daga cikin ni'imarsa da yi mana kuma abubuwan da ke nuna ikonsa abubuwan da ke nuna cewa akwai shi yayi dabbobin ni'ima wayannan dabbobi na ni'ima suna da amfani mai yawan gaske na farko dai suna samar da nama sannan suna samar da madara, suna samar da fata. Fata kuma akan yi amfani da ita wajen yin abubuwa masu yawan gaske. Daga ciki misali, akan yi takalmi. Ya ma zamana duk takalmin da aka yi shi da fata ya fi tsada, ya fi inganci, sannan kuma an fi san shi. Sannan akan yi jakunkuna da fatunsu. Daga ciki akan yi ma gafaka ta Alkur'ani duk da irin wannan fatu na dabbobin ni'ima ake yi. Sannan akan yi amfani da ƙasusuwansu a yi tangaran. Tangaran. Sannan bayan haka kuma suna samar da wato gashi wanda akan yi irin riguna wanda suke maganin sanyi musamman a ƙasashe masu sanyi. Za ka ga irin rigunansu ɗin nan maka maka ƙirka-ƙirka wanda suke sawa lokacin sanyi, ana yi ne da gashin wasu daga cikin wa'annan dabbobin ni'ima. Saboda haka wa'annan dabbobi ba ƙaramar ni'ima ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi. Yazra'ukum fihi, Ubangiji yana halittaku, Ubangiji yana sa ku ku yi yawa fihi ta hanyar amfani da wannan tsari da ya kawo na halittar mace da namiji. Can farko ya gaya mana cewa ya halitta mana mata daga kawunanmu. To, ta hanyar wannan tsari ake sa ɗan adam ya yi yawa ta hanyar haihuwa. Idan ba dan namiji da mace ba, babu yadda za a yi a haihu. Da a ce misali annabi Adam shi kadai ne kawai, kuma da Allah ya zo ya ga dama sai ya fito da wani namijin kuma daga jikin annabi Adam alaihi salam, to da babu yadda za a yi Adam ya haihu. To, da haka ne kuma har yanzu a duniya mace da namiji ake haɗawa domin jinsin ɗan Adam ɗin ya ƙaru. Kullum akan yi mutuwa, kuma kullum akan yi haihuwa. Wayanda suka mutu, to wayannan da aka haifa sai su maye gurbinsu. Amma duk da yake an fi yawan haihuwa akan mutuwa a kullum. Haka Allah ya ga dama. Kullum haihuwa ta fi wato mutuwa yawa. Shi yasa kake ganin cewa da za ka ji an ce unguwa kaza ba su da yawa. Da gari kaza ai ba unguwa kaza. Amma yanzu akwai. Saboda mene? Jama'a ta ƙaru. To da mutuwa ce ta fi yawa, ta fi haihuwa yawa. To da babu shakka nan gaba sai an nemi wasu unguwanni a rasa. Amma yanzu akwai wasu unguwanni wanda za a yi nan gaba. Saboda ɗan adam kullum ƙaruwa yake yi a wajen yawa. To ta hanyar mace da namiji ne Allah yake sa mu mu ƙara yawa, shine ma'anar yake halittar mu. Haka nan ma dabbobin ni'ima ɗin da sauran dabbobi su ma ta hanyar haɗa mace da namijin ne suke yin yawa. Ubangiji yake sawa su yi yawa. Da duk shanu maza ne, da yanzu ba shanu a duniya domin da sun ƙare. Da raguna duk ba su da tunkiya, da yanzu babu su. Da awakai bunsuru ne kawai, da yanzu babu su. Da raƙuma, raƙuma ce kawai, da yanzu babu raƙuma, babu sauran raƙumanni a duniya. Kowane ɓangare in babu namijin, to da babu yadda za a yi wannan irin halitta ta ƙara yaɗuwa. Dole ne sai an haɗa ƙarfi da nan mace da namiji, sannan a samu ƙaruwar jinsi ɗin. Ɗan adam da a ce mace ce kawai misali, to da yanzu babu jinsin ɗan adam. Da namiji ne ma kawai, da yanzu babu jinsin mutum. Haka nan dukkan wata dabba da ta sani, da ɓangare ɗaya ne kawai yake rayuwa a duniya, da bai yi rayuwa ba, da yanzu sai a nemi abin a rasa. Saboda haka wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce samar da jinsi, wato ga mace ga namiji ba ƙaramin abu ba ne. Don haka masu kwaikwayo a gurin Ubangiji, ma'ana masu yin abubuwa da ilimin da Allah ya ba su, za ka ga su kullum ƙere-ƙere ake. Da zaran an rufe kamfanin sai ka ji an ce an nemi kaza an rasa. saboda me an rufa kamfanin amma da akwai namiji da mace to ko an rufa kamfanin ko ka an rufa kamfanin su wayannan za su samar da abubuwan su kamar yanzu mutum babu wani kamfani da ke yin mutum wannan tsarin ne na mace da namiji yake samar da mutane dabbobi babu wani kamfani da ke yin dabbobi wannan tsarin da ubangiji ya kawo na hada mace da namiji shine yake samar da dabbobi amma tunda shi kadai yake da wannan tsarin to sai ka ji in yanzu kai tunani da akwai wani irin abu ko sabulu wanda da akwai shi amma yanzu babu sai ka ji an taba yin sabulu kaza amma yanzu babu shi saboda me an rufa kamfanin to koda zaka samu sabulan guda biyu ka hada su yadda ko shekara nawa za su yi in ka da haka zaka same su ubangiji ne kawai in ka hada mace da namijin da yayi to babu shakka an ka ba su dan lokaci kadan idan ka dawo zaka ga sun karu banda ubangiji ba wanda yake da wannan shi sa ubangiji ya kawo shi anan laysa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi balle a hada babu wani abu da yake kama da shi a kaidar larabci idan laraba suna so su yi tashbihi ma'ana kamanceceniya a kamanta wannan abu da wannan abu to akan iya yin amfani misali da kafun akan iya yin amfani da misil to amma aka hada su guda biyu kamar anan ka mislihi ga kafun ga mifil wato an karfafa tashbihin ne wato babu ko ta wata hanya babu abin da ya kama da Allah domin duk wani abu da zaka gani cewa akwai lokacin da babu shi shi ko ubangiji ba lokacin da ba shi sannan duk wani abu akwai wanda ya yi shi shi ubangiji ba wanda ya yi shi sannan duk wani abu akwai lokacin da za a neme shi a rasa amma shi ubangiji babu lokacin da za a neme shi a rasa kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka za a nemi abin a rasa sannan nan za a neme su wata ran a rasa kasan nan za a neme ta wata ran a rasa da sauran kasai ranan nan za a neme ta a rasa taurari za a neme su a rasa wata za a neme shi a rasa komai da ka sani akwai ran da babu shi amma banda Allah laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah a ayyukansa na af'al nashi babu wani abu da yake kama da shi misali ga kadan daga cikin ayyukan shi halittar sammai shi ya kaga yanzu wani abu ne da ake bautawa za a samu shi ya bugi kirji ya ce kakku damu ni ma barin muku tawa sama za a samu ba zai yi ba sannan babu wani abin da ake bautawa ko kuma babu wani abu a cikin halitta wanda zai ce bari in muku kasa wannan kasa da Allah ya yi muku ta tsufa ko kuma wannan kasa ta cika kwari ko kuma wannan kasa a inda kuke dinnan ta cika marmara kar ku damu bari in muku tawa babu a wajen af'al ba abin da yake kama da ubangiji haka nan in ya ga dama ya ki kawo ruwan sama babu wanda zai ce ni barin kawo nawa in ya ga dama ya ta kawo ruwan sama ba kakkauta babu wanda zai ce barin tsayar da ruwan babu haka nan a wajen asma'u wajen sunaye babu abin da yake kama da ubangiji haka nan a wajen sifa babu abin da yake kama da ubangiji laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da shi saboda haka idan mutum yana bautawa wani abu wanda yake ba Allah ba to babu shakka babu wanda yake wannan mutum hasara domin yana bautawa abin da yake ubangiji ya halitta ne sannan wannan abun bai da wani amfani ba zai iya amfanarwa ba zai iya cutarwa ba amma shi ubangiji shi ne yakan kawo amfani da adal da falalarsa, ya kawo rashin amfani da falalarsa. In ya ga dama ya dauke amfani, in ya ga dama ya dauke abin da bai da amfani, babu wanda zai iya yin wannan sai Ubangiji. Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'u, kuma shi Ubangiji mai yawan ji ne. Yanzu da mutanen duniya za su taru a wuri guda su ta magana, to Ubangiji yana jin duk abin da suke faɗa. Yau ko duniya akwai akalla mutum biliyan bakwai da miliyan 790 da wani abu. Kusan duniya ta tinkari cimma mutane biliyan 8 a yau. To da mutanen duniya na yau biliyan 8 za su taru, kowa ya faɗin abin da zai faɗa kan wanda ya shiru, to Ubangiji zai ce wancan da wancan da wancan da wancan duk kaza 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 kuke cewa. Yana ji. Amma da tun daga annabi Adam alaihi salam za a tara mutane baki ɗaya, kowa ya ta magana, Ubangiji yana jin abin da suke faɗa. Mai yawan ji ne. Saboda haka in za ka yi magana ka faɗi alheri ko ka yi shiru, domin mahaliccinka yana ji. Shesa annabi ya umarni ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, aw kama qala alayhi salatu wassalam, duk wanda yake imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi alheri ko ya shiru. Albasiru kuma mai yawan gani ne, mai yawan gani kuma mai yawan sani, duk albasiru yana ɗauka. Da duk duniya za ta taru wuri guda, to yadda Ubangiji yake kallon na gabansa haka yake kallon kowa. Ba wani yau da zai iya yin wani abu. Yanzu mutane biyar suka taru a gabanka, idan wani ya tsunguli wani ba za ka iya gani ba. Amma yau da duk halitta za ta taru a wuri guda, duk wanda ya kifta ido a cikinsu Ubangiji ya gani. Saboda haka yana nuna mana ne cewa in za ka yi aiki ka aikata alheri, domin yana gani. As-Sami'ul Basir. Ayat tana nuna mana ikon Ubangiji akan kagarsa mai da ya yi. Sannan a wajen kagan halittar ƙasa da ya yi, ayar tana nuna mana har ila yau ikon Ubangiji. Domin yanzu dai duniya in ta fushi misali ta ce mun gaji da wannan sama, mun gaji da wannan ƙasa, sai a ƙere-ƙere a ƙero abin da ya fi jirgin sama gudu a ƙasa, sai a shiga a ce ai ta gudu sai an wuce inda saman Allah take, za a iya yi? Sannan mai ta gudu sai mun fita daga inda ƙasar Allah take, za a iya yi? Za a iya. Ba ƙaramin iko Ubangiji ya nuna wajen halittar sammai da ƙasai. Sannan kuma aya tana nuna mana mahimmancin rai, domin saboda rai ya ci gaba da rayuwa, ɗan adam ya ci gaba da rayuwa, dabbobi su ci gaba da rayuwa, sai Allah ya kawo sinadarin ya za a ci gaba da rayuwa ɗin, shi ne hanyar haɗa mace da namiji. To yanzu Ubangiji ya yi ɗan adam aƙalla wata 9 da kwana 10, sai da ya yi wata 9 da kwana 10 a cikin mahaifiyar mutumin nan yana ƙera shi, alhalin Ubangiji zai iya ce mai kun kuma ya zamo. Amma domin Ubangiji ya nuna darajar ɗan adam, sai da aka ɗauki wata 9 da kwana 10 aƙalla aka yi shi. Yanzu me kake tunani wanda ya yi wannan aiki Ubangiji tsawon wata 9 da kwana 10, kai a ƙasa da minti 5 ka lalata wannan aiki da Allah ya yi, shi ne ka kashe mutumin nan. a ƙasa da minti biyar ka lalata abin da ya dauki Allah wata tara da kwana goma yana kerawa domin ya nuna mahimmanci da darajar wannan abin da yake kerawa. Domin a ka'ida in aka lalata maka abu awa ɗaya kai kai shi sati ɗaya ya ɗauke ka kai da wanda aka lalata maka wanda ka yi awa ɗaya da wanda ka yi kwana bakwai kana yi wanne ne zai fi ɓata maka rai? Kwana bakwai. To shi Ubangiji domin ya tsare ran ɗan adam ya yi shi a wata tara da kwana goma sai da ya yi wata ɗaiɗai har tara da kwana goma yana yin ɗan adam. Sannan kai kuma a ƙasa da minti biyar ka lalata wannan aiki da Allah ya yi, ma'ana ka kashe mutum. Shi yasa Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Aya tana nuna mana aƙalla cewa Allah ya faɗi cewa duk wanda ya kashe rai kowane irin rai ba tare da dalili ba ya kashe rai ɗaya tal to fa ka'annama qatala an-nasa jami'an kamar ya kashe dukkan mutane ne baki ɗaya tun daga annabi Adam har ya zuwa mutum na ƙarshe. Yanzu ko da mutanen duniya na yau din nan da suke mutane biliyan bakwai da wajen miliyan ɗari bakwai a ce kawai in ka kashe mutum ɗaya za a rubuta maka zunubi kamar ka kashe duniya yau ne kawai, ya za a yi mutum ya tsira da wannan zunubi? Saboda haka kashe rai bala'i ne. Sannan kuma dabbobi su ma Ubangiji ne ya yi su, su ma sai an ɗauki wani lokaci ya kan yi su, ba wai cewa bunsuru ya ba zamo kawai sai aka ga bunsuru, ko kuma ya cewa rago zamo kawai sai aka ga rago, shi ma ragon a cikin wata mata sai da aka ɗau wani lokaci ana ƙera shi, don haka in ba shi za ka yi ba kar ka kashe shi. Shasa kake ganin cewa saboda irin wannan ne wasu suka yi gululi suka ce kai saniya ta jibe ta in Ubangiji ya yi ta ji yadda take ya za a yi a cita kamata ya ma abota mata kawai sai suka koma abotar shanu. Kamar misali mutanen Indiya wasu. Shasa kake ganin cewa manzo Allah saboda rahama ne ga dukkan talikai yake cewa ko yanka za ka yi ka kyautata yankan ɗayanku ya wasa wuƙashi, mana kar a wahalar da dabban ma wajen yanka saboda tausayi irin na annabi. Allah shi ke saboda haka mu daraja ɗan adam. Kuma dabbobi tunda ba mu muka yi su ba mu ga cewa mun yi matuƙar kyautatawa a gare su. Na
lahu maqalidu samawati wal ard yabtadir rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim.
Lahu maqalidu samawati wal ard yabtadir rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. Ba wai halittar sammai da ƙasai ba, ba wai ci gaba da sa ɗan adam ya yi yawa ta hanyar haihuwa ba, ba wai sa dabbobin ni'ima su ta yawa ta hanyar haihuwa ba, ai bari ka jima lahu maqalidu samawati. Ubangiji shi ne yake da mabuɗai na taskokin sammai, wato akwai arziki da yake zuwa wa ɗan adam daga sammai to ubangiji gaba ɗaya taskokin wannan arziki mabudan wayannan arziki mabudan wayannan taskoki nashi lahu maqalidus samawati menene taskar sama babban taskar sama wacce take amfanin dan adam shine ruwan sama saboda haka mabudin ruwan sama yana gurin Allah sanda ya ga dama ya bude ruwan ya fado sanda ya ga dama ya ki yau idan yace zai hana duniya ruwan sama waye sai kawo ruwan sama to su guma kame suke da shi Allah yana ta lissafa abubuwa da yake da shi wanda ba su da iyaka lahu maqalidus samawati wal ard wal ardi kuma shine yake da mabudan taskokin kasa misali idan aka yi shuka ta fito mabudin wannan yana gurin Allah idan Allah ya ga dama yau duk duniya an yi ruwan manoma na zamani da manoma na gargajiya da masu yi da fatanya da masu yi da kayan noma na zamani duk an je an yi komai sai ubangiji ya kiyada wannan amfanin gonan ya faso kasa ya fito dan Allah wane ne zai ce ni bari sa ya fito duk wannan na Allah ne sannan daga cikin taskokin kasa bayan noma akwai ma'adinai daka annabi yake cewa udulubur rizqa fi khaba'il ard au kama qala alayhi salatu wassalam duk da yake wasu malamai sun yi magana akan hadisin amma koda ma babu hadisin koda kuma ma da idi ne misali to ma'anonin sa na da kyau annabi yace ku nemi arziki wajen tona kasa wato noma da ma'adinai to duk wani arziki dake kasa wanda Allah ya ajewa bayi to mabudin wannan arzikin yana gurin Allah kamar misali irin zinarai azurfa tagulla tama da sauransu irin su uranium da sauransu wanda yake munan Najeriya akalla muna da ma'adinai ɗaya wajen 44 amma suna kwance cikin ƙasa kawai ambas to ubangiji shi yake da wannan mabudai na taskokin ƙasa da sama a tsarin Najeriya ma'adinai suna ƙarƙashin iko ne na gwamnatin tarayya da za a yi gyara amma yadda ma'adinai a ƙarƙashin mulkin gwamnatocin jihohi da ma ƙananan hukumomi to babu shakka da arziki ya ƙara yawa a ƙasar nan ya kaci duk ƙaramar hukuma ko jaha wacce ta haƙo ma'adinai abinda ta haƙo sai a sa ta rika biyan haraji ga gwamnatin tarayya misali a iya cewa in ta sayar da abakan naira 100 to naira 10 na gwamnatin tarayya ne to wannan zai sa jihohi da yawa wayanda yau ko albashi ba sa iya biya sai sun ci bashi ga arziki kuma a gurin jama'a amma ita gwamnatin tarayyar bata kula ta haƙo ba saboda abin yayi mata yawa in dambu ya yawa baya jin mai a ka'idar shari'a ya kamata ne a ce mene ma'adini na me shi ne iyakaci idan ya haƙo ya abin nan ya biya haraji ga hukuma to da za a yi wannan ba ƙaramin arziki ba ne zai mamaye ƙasar nan saboda haka yana da kyau a duba a cire ma'adini daga abin da ake kira exclusive legislative list sai a mayar da shi ya zuwa jihohi nan gaba-gaba kuma a mayar da shi har ga ƙananan hukumomi nan gaba-gaba kuma a mayar da shi zuwa ga inda aka samu abu. Don misali ina da gona ta an samu ma'adini an ce ba nawa bane. To gonan an samu marmara kawai. Ba ran ya noma wurin ba. Ko? Nan gaba ɗaya fili nan haka marmara ne. Saboda haka sai dai in noma can amma ba zan iya noma nan ba dawa zan raba wannan hasara. Sai sa saboda adalcin Ubangiji. In ka samu ma'adini kuma a gonarka naka ne. Ya ka ci ka biya haraji ga hukuma. Shi yasa kake jin wasu suna ta magana akan resource control. Da sun abinda suke faɗa ɗin nan tabbas shi ne ya daidai da shara. Ba zai yiwu a ce misali a wuri na arziki yake amma na duk kowa da kowa ne. Ya a gona ta nawa ce. Ina fata an gane. Marmara da falalan dutse a gona ta ba zan iya noma a gurin ba ni ta shafa. Ma'adini in an gani a gona ta namu ne. Ina adalci ala. Saboda haka a tsari na shari'a wanda ya mallaki abu nashi. Haka abin yake a America a yau. Ma'adini ba yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne a America na jihohi. Muna fata za a duba wannan tsari a canza shi. Da za a yi haka duk jihohin nan kowa zai miƙe. Allah ya wa Najeriya arziki mara iyaka. Wallahi. Amma ina ba a amfani da shi. Shi yasa muka zama yanzu ne headquarter kuma talauci a duniya. Mutanen Najeriya mun zama mu ne headquarter talauci a duniya. Amma ba abin da Allah bai ba mu ba. Najeriya ba abin da Allah bai ba ta ba na arziki. Muna da teku. Tekun Atlantic muna da shi a ƙasar nan. Allah ne ya san iya arzikin da ke cikin teku amma an bar shi kawai. Muna da ƙasar noma kwanaki na faɗi cewa kashi 89.13 ma'ana kashi 89.13 na ƙasar Najeriya za a iya noma shi. Amma kashi 41.46 muke nomawa. Gamu da ma'adinai aƙalla ma'adinai 44. Wanda ƙasa ɗaya in tana da ɗaya ba ƙaramin arziki take da shi ba. Amma mun bar shi kawai ba a haƙowa yadda ya kamata ba a tasrifi da shi akan yadda ya dace. Bayan haka gamu da jama'a mun kai wajen mutum 1,210,000 kuma mafi yawan jama'an mu matasa ne. Saboda haka ga fili ga matasa. Amma ina babu hukumar ba ta yi yanda za ta taimaki matasan ba yadda ya kamata. In wata ƙasa ce take da irin matasa inda Najeriya take da shi ai ba ƙaramin abu ba ne. Sannan bayan haka gamu da ruwan sama yadda ya dace. Ruwan saman mu bai yi yawa ba yadda yake cutar da mu bai yi kaɗan ba yadda yake cutar da mu. Khairul umuri awsatuha muna da awsat na ruwan sama. Sannan gamu da zafin rana yadda ya dace. Komai Allah ya mana yadda ya dace akan wannan maqalin. Amma ina law maqalidus samawati wal ard ya fitar rizqa liman yasha'u, ubangiji yana shimfida arziki, ma'ana yalwata arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama, wayaqdir kuma yana kuntata arziki ga wanda ya ga dama, wani a bashi ayalwace wani kuma kuntata masa ba ruwan shi bayin sa ne. Kuma nan yace man yasha'u liman yasha'u, ya ba musulmi arziki yalwatacce, kuma ya ba waɗanda ba musulmi ba arziki yalwatacce. Menene arziki? Ma yuntafa'u bihi, abinda ake amfani da shi, shi ake kira arziki, ba yi kuɗi kawai ba. Kama ko kuɗin ne, da zara an faɗi mutum ai mai arziki, to abinda ƙwaƙwalwar mutane za ta halarto shi ne kuɗi. Ubangiji ba abin rabawa yake yi. Yanzu misali yadda za ka gano yalwar arziki ɗinna a wannan zamanin da muke ciki, wanda ya fi kowa kuɗi Elon Musk yana da dalar America biliyan 200 da biliyan 70 da biliyan 3 dala America. Idan kai canji akan dala America daya tana daidai da naira Nigeria 585, mu ma dauka a haka domin a yau ta ma kai 590, to mu ma dauka a 585. To Elon Musk yana da naira Nigeria triliyan 159 da biliyan 705, kuma dan shekara 50 ne, a watan June ne zuwa zai cika shekara 51. Yadda za ka gano kudin shi, budget din Nigeria na ƙarshe wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a watan Disamban da ya wuce, na watan Disamban shekara 2021, wato shine budget din wannan shekara ta shekara 2022. Budget din Nigeria kakaf budget shine naira triliyan 17 da biliyan 126 da wani abu. To shi kuma yana da naira Nigeria triliyan 159, sannan da ƙarin biliyan 705. An ka ɗauki budget din Nigeria a kan ya ma kai naira triliyan 18, to shi yana da naira triliyan 159. To a cire taran gefe guda yana da 150, a ɗauko wata taran 141 ke, ya ba da budget din Nigeria kyauta, kuma yana da ragowar naira triliyan 141, kuma shekarun shi 50 ne da watanni kaman 10, a watan June zai cika shekara 51. Kaga in dadewa ne a duniya samun kuɗi ba zai samu, in karatu ne samun kuɗi, misali ƴan agency ya wani bai haka ba, ko ƴan makarantar siya wani bai haka ba, Allah ne yake bayarwa. Da haka Allah ya ce liman yasha'u, wanda ya ga dama. Da musulmi da kaga dai shi ba musulmi ba ne, amma ji irin kuɗin da yake da shi. Dangote abinda ya mallaka shi ne dala America biliyan 14 da miliyan 300. To in ma ka ce Dangote ya mallaki, ka ƙara mishi ya mallaki dala America biliyan 15, shi ne ta yake ta matatan man fetur a Lekki a Lagos, wanda gwamnatin tarayya ke ta jira ɗin nan. To abinda ya mallaka gaba ɗaya duk da abin nan ɗin da komai, dala America biliyan 15 in ma ka ƙara mishi. To shi kuma wancan yana da dala America biliyan 273. Saboda haka in ya tattara dukiyar Dangote ya baka kyauta, to yana da ragowar dala America biliyan 260 da wani abu. Shi sa Allah ya ce, wato shi Qur'ani da ke zama zancen Allah. Ga wani yanzu an shimfiɗa mishi wannan arziki. To, wayar in kuma ka zo gurin kuntatawa, akwai yanzu kuma wanda musulmi ne, shi kuma ko naira goma zai da ita. To, a duniya haka Allah yake yi, arrisku kuwa mayun tafa'u bihi. Arziki shi ne abinda ake amfani da shi. Hakanan da haka ne kuskure ne ka ce musulmi ne kawai ke da kaza. Kan misali iya shugabanci arziki ne. A shekun da Allah yana bada arziki na kuɗi ga waɗanda suke ba musulmi bai kan iya bada shi ga wanda suke su ma ba musulmi ba. Na fata an gane. Shin sa kuma za ka gani cewa misali haka kuma akan iya bayarwa ga wanda yake musulmi. Lafiya arziki ne. Akan bayar da lafiya kawai musulmi ne ke da lafiya? Ba musulmi ne kawai ke da lafiya ba. Hankali ba musulmi ne kawai ke da hankali ba. Komai da ka sani in dai a duniyan nan ne a gurin Allah ita duniyan nan ba ta kai fuffucin sauro ba. Kuma ba kowa domin bayinsa ne duka. Ilan mawa. Bai fa shekara ina makara zai ne ta. Innahu bi kulli shay'in alim. Lallai shi Allah masani ne game da komai, ya san komai, ba abin da Allah bai sani ba. Yanzu tunda ana maganar arziki ne a nan. Kuɗin duniya yanzu, mu ma taƙaita nan Najeriya. Nairan Najeriya nawa ce a hannun mutanen Najeriya? Kowa yanzu ɗan Najeriya ya fito da wani naira goma ita kaɗai ya mallaka ya zo ya aje, mai biliyon ya zo ya aje, mai naira ɗari ya zo ya aje, kowa dai misali sai a lissafa nawa ne, to shi Ubangiji ya sani. Yau duk kudin duniya masu pound sterling su kawo, masu dala su kawo, masu Saudi riyal su kawo, masu dinar na Kuwait su kawo, duk kudin duniya a tattara shi guri guda, kowa ya kawo ya zube, Ubangiji ya san nawa ne. Abinda bai sani kuma ya san kowa a duniya yau abinda ya mallaka. Kowa ya san, Ubangiji ya san kowa abinda kowa ya mallaka. Saka Allah ya ce a gurin magana arziki ce, innahu bi kulli shay'in alim. Shi fa Ubangiji masani ne game da komai. To, shi wanda aka ba arziki dan me ake ba shi arziki? Ana ba shi arziki ne imtihanan, domin jarabawa. A jarabawa aka a gaya zai taimaki bayan Allah, domin duk wanda Allah ya ɗauki kuɗi ya ba shi, to ma'aikacin Allah ne. Ma'aikacin Allah ne, domin Allah ke azurta kowa, Allah ke taimakon kowa, amma Ubangiji yana amfani da bayinsa ne, ya ka gun wani ka karɓa. Mutum ya zo gurinka ba ni da lafiya, taimake ni, ka ga abun kuma. To yanzu in ka bashi ka biya voucher gaskiya. Voucher ce ta gaskiya. Kuma Allah zai mayar maka. Kamar yadda mai POS yanzu kana da kuɗi sai ka ba wani mai POS yaro. Ko? Allah ana canza a wurin shi. Ana canza ko kuma yana bayarwa misali. Da zaran sun kare kana bashi ko baka bashi. Kika sai ka ƙara turo mai. To haka mai arzikin da yake bayarwa shi ma'aikacin POS ne na Allah. Da zaran ya bayar sai a mayar. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fi. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. duk abin da kuka ciyar mana duk abin da kuka kashe kuka taimaki bayin Allah kuka taimaki addinin Allah to ubangijin zai mayar da abin kuma mayarwa ta mataki haka in ka bayar da daya a wani matakin a mayar maka da goma so dewa in ka gwada zaka gani ka ba wani kyautar naira goma sai ka ga ta inda baka da tsaye ne zai baka naira 100 na ji mu sun taba samun irin wannan so dewa zaka ba mutum 1000 sai ka ga wani ta inda baka da tsaye baka 10,000 mataki na farko kenan mataki na biyu kuma shine a mayar da abin 700 mataki na uku a mayar da abin da ka bayar guda daya a mayar da shi 2,000,000 mataki na hudu na gaba shine a mayar da abin ba lissafi sai ka ba da daya amma ai ta baka ba lissafi duk wanda aka ba kudi ma'aikacin Allah ne ya sani in mutumin aikin banza zai yi to sai ka ki bashi saboda yanzu ka bashi ka biya bauta ta ƙarya shi kuma wanda aka dandana mai karancin abin duniya din arzikin to shi kuma shi an bashi ne shi kuma ibtila'an wato an jarabce shi ne ta wajen a ga zai yi hakuri domin dan ya zama na cewa baka da shi wanda yake da shi bai wannan bai nuna cewa ya fika auren Allah ba inda nan duniya ce shi sa mutane su daina rikici a kan abin da ya shafi duniyar nan a wannan hali wa zai iya yi wane ne abin yake a hannun shi in maganar lafiya ce wane ne ya fi kwarewa shi ne domin akan samu likitan musulmi ya fi kwarewa likita wanda ba musulmi ba ya fi kwarewa akan iya samun wannan ana samu akan samu mai kuɗi wanda ba musulmi ba shi ya fi kuɗi akan samu wanda yake musulmi kuma shi ya fi kuɗi a wani wurin haka mulki shi yasa ubangiji nan da ya amfani da liman ya sha a gurin mulki ma mashi'an nan ta fito kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha amma ka dage kaman ka dage ne ka ce dole kuɗi sai musulmi kana wahala da kake dole ba mu yadda kuɗi ya zauna a hannun wani ba sai wani musulmi kana wahalar da kanka ba za mu yadda kwarewa a aji ta zauna a hannun wani ba sai hannun musulmi a ajin ku kila ko na okonko ko chiku me ku ko wane ne ko emeka wanda ya sha hawanka a jarabawa ka tashi a islamiya ka tafi boko kuma baka kashi a jarabawa ko ba ka tsaya wai muku na daya a kwankwa ne ko ba ana yi ba to dole sai ka ce dole fahimta dole sai musulmi Allah kuma ya raba abin shi shi sa ake wahala ba duk sanda ka ce za ka ka biyu ba turan nan su ba musulmi ba abin da yake ban mamaki sai ka ga kaman da su ake sun dauki abu suna aiki da shi yanzu a London magajin garin London sunan shi Sadiq Khan musulmi ne in addini za a nuna shi Sadiq Khan zai shi zabe a London amma kowa zai faɗi me zai yi kowa a duba me yayi wa al'umma a baya suka gano cewa Sadiq Khan din nan ya fi mutanen mu suka zabe shi shine magajin garin London yanzu ha London ta ci gaba inda suka dage sai na sufa kuma sun san da kiki ne a duniya mai suke ciki yau shi ba ku kun san mutum da kiki ne amma kawai saboda addinin ku iri daya ba an yi a duniya ba ko inda suka yi irin wannan yanzu mai suke ciki kashe su ake tsadar rayuwa jama'ar su na daji da mai ciki da yara kuma har yanzu bai magana ba saboda shi na zai shi mu nan mun yi sa'a ba ko Kisa duk abin da ka nuna san zuciya indai baka bi Qur'anin nan ba wallahi zaka ga bacin rai. Ka ga mutane gaskiya in ba su ji ba daga baya jikin su zai ga musu. Wanda zai iya ake nema ka sai buhun siminti dan da ko musulmi yazo yaro dan shekara 5 ga wani wanda ba musulmi ba dan shekara 23 zaka ba da ku sai ka san yaron nan ba zai iya ba kuma yi ayin da aka irin wannan abun akwai wanda yake ba musulmi bane makarantar Qur'ani wacce ita ce Allah yake alfahari da ita sai da ya gina 157 amma inda suka dage din sai nasu da yazo 157 ya basu suka lalace kuma ko ɗaya bai yi ba Allah shi yayi Allah ya zauna da kasar mu lafiya albarkar sayyidina rasulullahi barkar sayyidina rasulullahi yan uwan mu da suke daji Allah ka fito mana da su dan matsayin annaba a wurin Allah wanda suka rasu Allah ka gafarta musu dan matsayin annaba a wurin Allah wanda yake da wata bukata a ransa Allah ka biya masa ta alheri dan matsayin annaba a wurin Allah kar mu manta da hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kar mu gansu kar su gan mu tunda in suka gan mu ko muka gansu akwai matsala Allah ke mana maganin wannan matsala dan matsayin annabi Muhammad barka fatiha da salatin fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.